Shirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Ta da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a wannan rana ta yau Juma'a 18 ga watan Disamba shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
To Yusuf, a Najeriya ana ci gaba da nuna farin ciki sako yara maza 344 a ranar Alhamis bayan da wasu 'yan bindiga suka sace su a makon da ya gabata a makarantar su a Najeriya. Haka kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai karɓi allurar rigakafin kwayar coronavirus wanda za a watsa kai tsaye ta kafa talabijin a yau Juma'a. Sai kuma ana kwan gaba kwan baya a majalisar dokokin Amurka yayin da wakilai da ke tattaunawa kan samar da tallafin kusan dala tiriliyan ɗaya domin rage raɗaɗin annobar COVID-19 ke ƙoƙarin neman maslaha kan yadda za a amince da wannan tallafi da ya zama dole a samar da shi.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto akan yadda taɓarɓarewar tsaro a arewacin Najeriya ke ƙara ta'azzara, inda wasu ke ganin cewar mahukunta sun gaza. Haka zalika za ku ji kiraye-kiraye da masana ke ci gaba da yi akan zaman lafiya ba tare da la'akari da bambanci na addini ko na kabilanci ba. Idan muka leƙa jamhuriyar Ghana kuwa, za ku ji wainar siyasa da ta juya. Duk bayan waɗannan za mu kawo muku maimaitin shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Najeriya ana ci gaba da nuna farin cikin sako yara maza 344 a ranar Alhamis bayan da wasu 'yan bindiga suka sace su a makon da ya gabata a makarantun su a Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan ba karamin abin farin ciki bane ga kasa baki daya da kuma kasashen duniya baki daya. Duk kasar baki daya tana godiya ga gwamnan Katsina Aminu Bello Masari da hukumomin leken asiri da sojoji da ma 'yan sanda. Sai dai duk da haka ba a ga wasu yara maza ba, duk da kamar yadda gwamnan Masari ya faɗa wa gidan talabijin na kasar. Mun kwato yawancin yaran ba dukkansu bane, ya faɗa wa gidan talabijin ɗin kasar na NTA. Yana mai cewa an gano yaran da aka sake su a wani daji da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara. Masari ya ce za a haɗa yaran da iyalansu a ranar Juma'a a babban birnin jihar bayan an yi musu gwajin lafiyar jiki. Ba dai bayyana ko an biya kuɗin fansa ba don a saki yaran. Labarin sakin yaran ya zo ne jin kaɗan bayan wani bidiyo da ya bayyana a kafofin sada zumunta a ranar Alhamis, wanda aka ce ya nuna wasu daga cikin ɗaruruwan 'yan makarantar Najeriya da aka sace tare da ƙungiyar Boko Haram. Bidiyon ya nuna wasu gungun yara maza a wani daji inda suke neman jami'an tsaro da su bar yankin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai karɓi allurar rigakafin kwayar coronavirus wanda za a watsa kai tsaye ta kafa talabijin a yau Juma'a. Allurar tasa ta zo ne yayin da bincike ya nuna wasu Amurkawa ba su amince da ingancinta ba. Ƙaruwar kwayar cutar ta corona a Los Angeles da ke California ta yi tsanani, abinda ya kai ga sashen kula da lafiyar jama'a na gundumar ya wallafa a shafin Twitter cewa a kowace sa'a a kiyasce tun biyu na mutuwa daga COVID-19 a karamar hukumar Los Angeles. Gidan talabijin na CBS da ke Amurka ya ba da rahoton cewa akwai karancin gidajen asibiti a sashen kula da marasa lafiya da jikinsu ya yi tsanani a Los Angeles, inda masu fama da cutar kan jira har tsawon sa'a 7 a cikin motar ɗaukar marasa lafiya kafin su samu gado. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya shiga cikin jerin shugabannin duniya da suka kamu da kwayar cutar ta corona bayan gwajin da aka yi masa. Macron ya bar fadar Elise kuma yana aiki na ɗan lokaci a wani gida da ke Versailles.
Yanzu kuma bari mu fara da rahotonmu na farko. Satar jama'a don neman kudin fansa ta zama babbar sana'a da tafi kawo kudi cikin sauri a Najeriya, inda wasu ke kallanta hanyar samun kudi dare daya. Sai dai hakan na iya maida kowace irin al'umma baya. Matsalar ta wuce duk inda ake tsammanin ta. Muhammad Nasir daga Sokoto ya aika mana da rahoto akan munin wannan sana'ar.
Bayanan da na tattara sun nuna cewa da misalin karfe 12 da 'yan mintuna na dare, masu satar mutane suka afkawa garin gidan Modi cikin karamakon mulki ta Wurno, inda suka nufi gidan wani alhaji amma ba su tarar da shi a gida ba, sai suka yi awon gaba da matarsa da wasu mutane biyu da suka kama a garin. Malam Haruna dan uwa ne ga mutanen da aka kama, kuma shi ya dawo ne kai kudin fansa ga 'yan bindigar.
Yan uwana da anka kama anka tare su da wayan su aka kira number ta anka same ni anka ce mini in gaugauta in kawo kudade na fansas yan uwana in muna bukatar su, in ba haka ba za su kashe su. Su kira mu su gaya mana inda ga wakin yan uwan mu suke mu zo mu dauku. Sun ce mini in kama hanya wannan tagwaren yu da haka ta haka Allah ya kadar mun ka zo har muka hadu da ni da su. Dayan su yana dauke da bindiga aiki, dayan su yana rike da adda tare da yan uwana sauran abokan aikin su bakwai suna zagaye da su. Sai sun kace abinda suka ce a basu nazo da shi, nace gashi nazo da shi. Suka amsa suka aje suka ce to ga yan uwana nan in dauke su.
Kaptoman karamar hukumar Ladan Muhammad Wurno ya ce da samun rahoton zuwan yan bindigar ya yi kokarin sanar da jami'an tsaro, amma dai a zalta da gaya.
Talin karfe 3 na dare aka bugo min cewa an samu shiga yan ta'adda a kauyen gidan Modi ta Gunduma Kwargaba. Instantly lokacin na buga ma DPO wacce shi ma yanzu yake ji na wannan bayani, kuma muka yi kokari aka buga ma wasu jami'an tsaro, kuma nan take muka yi magana da shugabannin banga na kauyukan tun daga Kwargaba har Baraza ke Arba a Tungan Liman. Na yi text din shi deputy governor kuma sun sani. Na yi na CP kuma nan take ya ba mu dama cewa zai turo da ƙarin jami'an tsaro da kuma ba mu shawarwari yadda ya kamata mu yi. Don haka muna kira ga su jama'a mu koyoshi su kula da mutane, musamman waɗanda aka gani baki ne da waɗanda aka gani suna al'amuran hidima ta kuɗi, kuma ba su da wata sana'a, kuma ba su da wata hanyar samun kuɗi.
Wannan satar mutanen na zuwa ne a daidai lokacin da babbar kotu mai daraja ta uku da ke Sokoto ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Malami Umar Dogon Daji ta yanke hukunci ga wasu masu satar mutane biyar da aka gurfana gabanta, inda ta tura mutane huɗu gidan yari ko wanda su aka ba shekara 30. Wannan dai basira al'amuran tsaro irin detective Awal Baladar mai iya na ganin cewa yana da kyau a riƙa yayata hukuncin shari'a da ake ma ƴan ta'adda, ko da yana zama darasi ga sauran su.
Rashin wannan hukuncin da ba a yi musu ne, ana fitowa ana tallata shi a gari, suna sanin ƙarfin laifin da suke aikatawa, to shine zai sa suke dada yi suke dada karawa. Ko wani irin laifi akai za ga an yayata sanda aka aikata shi. Amma lokacin da za a yanke hukuncin a bibiyi hukuncin sai ka ga an watsar da wannan, shi yasa wayan suke aikata suke ganin cewa wayanda aka kama ma a baya ba wani abu aka yi musu ba, to huwa bari su je gaba.
Cigaba da taɓarɓarewar lamarin tsaro a arewacin Najeriya ya sa malaman addinin musulunci sun soma haɗuwa akan yin addu'o'i domin neman sauƙi daga Allah maɗaukakin sarki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ubangiji Allah ya ƙara tsarewa, Allahumma amin. Yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Ana kwan gaba kwan baya a majalisar dokokin Amurka yayin da wakilai da ke tattaunawa kan samar da tallafin kusan dala trillion ɗaya domin rage raɗaɗin annobar COVID-19 ke ƙoƙarin neman maslaha kan yadda za a amince da wannan tallafi da ya zama dole a samar da shi. Jinkirin da aka samu na nufin a ƙarshen makon nan sai wakilan sun yi zama ta kafar yanar gizo, yayin da manyan 'yan majalisa ke gargaɗin cewa akwai yiwuwar a ɗauki matakin rufe ma'aikatan gwamnati. Ko da yake dukkan ɓangarorin sun nuna fatan za a nemo bakin zaren matsalar da ta sarƙafe shirin samar da tallafin. Abubuwa masu mahimmanci na sassaucin taimakon agaji sun haɗa da samar da dala biliyan 300 na tallafi ga 'yan kasuwa, kyautar dala 300 a kowane mako ga ma'aikatar gwamnatin tarayya da suka rasa aikin yi, sabunta tallafin jihar da yake shirin karewa nan da ba daɗewa ba, biyan dala 600 kai tsaye ga mutane, kudaden rarraba alluran rigakafi da kuma kuɗin masu haya makarantu da kuma mutanen da ke buƙatar taimakon abinci. Iran ta sauya wa matar nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama wurin zama inda aka dauke ta daga gidan yari dake Tehran aka kai ta wani gidan yarin mata kangararru dake wajen birnin a cewar wata ƴar uwar matar hakan na nufin ita mace ce ta tara dake nuna adawa da gwamnati da ake daukan tsauraran matakai akan su a Iran cikin ƴan watannin nan An sauya wurin zaman Sabah Court Ashfari mai fafatakar adawa da dokar tilasta sanya hijabi a Iran ga mata a bainar jama'a daga gidan yarin Evin zuwa sashin keɓatattu na gidan yarin matan Karchak a ranar 9 ga watan Disamba. Yar wata Sudan Court Ashfari ta ce a cikin jerin tweets da ta wallafa kwanan nan. A wata sanarwa da ta wallafa a ranar Talata, Sudan Court Ashfari ta rubuta cewa A ranar Asabar suka yi waya ta ƙarshe da ƴar uwarta dake daure a sashen keɓewa na Karchak kuma tun daga lokacin babu wani labarin ta da aka ji.
To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotannin mu. Masu yin magana dai kan ce zama lafiya yafi zama dan sarki. A duk lokacin da aka ce zaman lafiya ya gagara a cikin al'umma, to babu shakka za a tarar da wannan al'ummar ba ta iya tabukawa kanta komai. Haka yasa wasu kungiyoyi masu zaman kansu hada wani taro don wayar da kan jama'a wasu hanyoyi da suka kamata su dinga bi. Wajen samar da zaman lafiya a cikinsu. Shamsiya Hamza Ibrahim na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Ana sa ran wannan shiri zai kai ga mafi yawan al'ummar Najeriya tare da tattaro batutuwa daga bangarori da dama don nemo mafita dangane da rikice-rikice da ke take haƙƙin gudanar da addini da mutum ke da ra'ayin yi a ƙasar. Fatima Madaki ita ke zama shugaban wannan shiri ƙarƙashin kungiyar Search for Common Ground ta ƙasa baki ɗaya a Najeriya.
Hanya na farko da ya kamata a bi don a cimma wannan shine sanarwa da kuma ƙara ilmantar da mutane don su san abubuwan nan. Na ɗaya su san menene haƙƙin ɗan adam dangane da addini su san kuma su wane ne suke aiki akai wanne matsaloli ne ake samu saboda matsalolin da za a samu misali a Kano ba daya bane da wanda za a samu a Delta so masaunan waɗannan garurukan su san menene matsalolin su wane ne ya kamata a hada hannu da su a fitar da tsari da za a yi ayyuka tare da su kuma wanne irin abubuwa ake bukata don a yi waɗannan ayyukan tare musamman kuma engagement da policy ya kamata a fitar da sakon da za a kai don a jawo hankali a duba dokokin kasa.
Cin tsarin da za su ba da gudunmowa ga cimma wannan manufa shine hada malaman addinai da masu tsara dokoki don kawar da tashin hankali da ya jibanci addini ta hanyar yada sakonnin zaman lafiya da mutunta haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Dr. Awal Abdulsalam jami'in wata kungiyar addinin Islama ne.
Kusan za a ce matsalar tana ko'ina gaskiya. Sai dai watakila a fahimtar wasu za su ce yadda ta shafe su ta fi a kudanci wasu su ce ta fi a arewa. Amma dai mu ba burin mu bane ko ba aikin mu bane mu ce ga inda matsalar ta fiwa abinda muke so shine a kori matsalar ma gaba daya inda kowanne dan Najeriya zai iya addinin shi babu takura ba tsangwama kuma a duk inda yake so irin wannan tararrukan da kuma ayyukan da muke shine samar da fahimtar juna yanda in kai musulmi ne kana zauna a kasar da kristoci suka fiwa zaka iya yin addinin ka ba takura
jihar Plateau na da tarihi rikice-rikice dake da halaka da addini a cewar shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista a Najeriya Reverend Polycarp Lubo an samu sauki a jihar sakamakon matakai da aka dauka
gwamnatin Plateau wato Sam Bakola Lawyer ya bada kansa don ayi wannan aiki ya kira Kirista da Muslim da kuma ya NGO ma daban-daban sun zo aka magana aka shiga karkara aka wayar da kan mutane shi wannan ba daya ba magana addini bane wasu ba su na batan gare ne sun kawo cewa addini ne don abin da suna kwakulwa don amfanin kansu ne yanzu an ruwan gane cewa ana hada kan mutane Sai ga gane menene addinin musulunci da yanayin zaman bautan su in krista kuma ta gane ga haka ai ba wani fada ciki don ubangiji Allah madaukaki daya muke bautawa ta hanyoyi daban-daban bai zamana cewa an kawo magana addini sai mu dinga bubuga kanmu muna kashe juna ba domin zan ko a addinin krista ko musulunci ba inda aka ce wai ka yanka kan mutum ko ka kashe mutum
cikin binciken da kungiyar ta Search for Common Ground ta gudanar ya nuna cewa jihar Kano, Kaduna, Plateau, Kogi, Bauchi da Adamawa duk sun fuskanci ɗaya daga cikin tashe-tashen hankula da suka hada da kabilanci, addini da siyasa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga Nigeria sai mu leƙa kasar Ghana don jin halin da ake ciki tun bayan zaben shugaban kasar da aka kammala. Ridwanullah Abbas ya aiko mana da wannan rahoton.
Ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar NDC sun yi cincirindo a hedkwatar hukumar zaɓe a nan Accra, ɗauke da kwalaye da aka rubuta saƙonni iri-iri domin su nuna rashin jin daɗinsu a kan sakamakon zaɓen da hukumar zaɓe ta bayyana a makon jiya. Sun siffanta zaɓen na shugaban ƙasa da na mambobin majalisar dokoki da aka kammala a matsayin mai tarin aibi. Sanye da babbaku da jajayen tufafi, masu zanga-zangar sun yi ikrar cewar sakamakon zaben, kamar yadda magagudanar hukumar ta bayyana, an hada shi ne da tsararren na'urar da ya buɗe hanyar da ta sa shugaba Akufo Addo ya lashe zaben. Mr. Steve Atikwe na cikin waɗanda sun kashi zanga-zangar. NDC ba sun zo nan don kai wani hari ba ne, don haka ko 'yan sanda kusancewa mun zo nan ne don zaman lafiya. Akan haka ku kwantar da hankalinku, ba mun zo ne don tashin hankali ba, a'a mun zo ne don zama lafiya. Ita kuma wannan cewa take muna faɗa ne don neman haƙoƙinmu. Nana Akufo Addo da Jean Mensa, ku bar mu samu zama lafiya, muna buƙatar zama lafiya. An da yi turu tulin jami'an tsaro don tabbatar da biye wa doka da oda. Magoya bayan jam'iyyar ta NDC sun kafe wasu sassa na hanyoyin yankin na Kanda da Ridge, abinda ya jawo cinkoson motoci a wannan ɓangare. Bari mu jabi da wasu masu zanga-zangan kifa. Shugaba Akufo Addo, tun da ka hawa mulki, ai ka ga yadda tarin mutane sun ka rasa ayyukansu da harkokinsu. Kana iya ganin irin abubuwa da ke faruwa cikin ƙasar nan. Shi ma wannan cewa ya yi. Mutanen Ghana fa ba 'yan kallo ba ne. Don haka a bari gaskiya ta tabbata, abinda muke son mu faɗi kenan. Mu faɗin Ghana ne, masu dattako, mun zo nan ne don sauke haƙƙi da ke a wuyanmu. Mu a kan hanya ta yin cincirindo a hedkwatar hukumar zaɓe. Magoya bayan jam'iyyar NDC dai sun yi kira ga hukumar zaɓe ta sake kiɗayen zaɓen da aka yi a duk mazaɓu 275, ta kuma ambata John Mahama a matsayin wanda ya ci zaɓen na shekara ta 2020. An dai bayyana cewar za a yi irin wannan zanga-zanga a duk jikokin ƙasar guda 16. A halin dai yanzu shugabannin ƙananan jam'iyyun siyasa cikin ƙasar sun ƙara muryoyinsu ga kira ga tafarkin zama lafiya na bayan zaɓen shekara ta 2020. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata, ko kuma sauraron mu kai tsaye a shafin mu na voahausa.com. Haka za ku iya garzayawa shafukan mu na yanar gizo, wato Facebook, Twitter da Instagram, don samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Daga cikin dimbin matakan da hukumomin Amurka suka dauka na daƙile yaduwar cutar coronavirus, akwai rufe makarantu kama daga na primary har zuwa kan jami'o'i, inda malamai suke koyar da ɗalibansu daga gida ta hanyar yanar gizo. Shin wace irin rawa 'yan Afirka, musamman ma 'yan Najeriya, ke takawa wajen tabbatar da makarantu na ci gaba da aiki? Ta yaya malaman suke aiwatar da ayyukansu? Waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Shirin Duniya Amurka na wannan mako ya samu bakuncin wani ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddini, ni dan Nigeria ne, ina koyarwa a Jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyar, ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan giza-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, in ina da wani mizanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi. Suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo aji, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin ya yi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, wasu homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Aliji Tawa, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa. Tabarin mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation. Yeah. I want you to really, yeah, okay, don't worry. Okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster, but yeah, you got to. Gaskiya kalubale da zan ce la ina fuskanta ko ice ina fuskanta a baki, yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin giza-giza ba. Ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai, saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya, ina to ni fa ban san abin nan ba. Wani lokaci ma in ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi, saboda ba girman kai a nan. In baka san abu ba zaka ce ma ɗalibi ya kai. To ɗaliban ne ma ke dan, duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa, amma ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye. Ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba, yau suka saba yi ba, suna dan koya maka haka dan saba.
Malam Shamsuddini Magaji kenan, wani ɗan Najeriya da ya koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To tunda dai Malam Shamsuddini ya koma gida Najeriya bayan kammala aikin da ya zo yi a nan Amurka.
an kuma nadi wannan shiri ne a lokacin da yake koyarwa a wannan jami'a. To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jigo idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. To Mahmud, kada dai kai nisa don ka karanto muna wasiƙun masu saurare da suke aiko muna ta hanyar sakon email.
Bari mu fara da sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a Jihar Bauchin, Tarayyar Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ce to ɗaliban makarantar sakandaren kankara abin ayyaba ne. Ya Allah, ka kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasarmu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. Amin suma amin. Muna yi wa Allah godiya na sako ɗaliban makarantar sakandaren kankara su 344. Da fatan Allah ya tsare gaba. Amin suma amin. Ji Kabiru Janye Kwara Sokoto a Najeriya, da fatan na faɗi sunan daidai. Sai sakon Malam Usaini Dangote ya karaso daga jihar Yobe, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya kirkirar yiwa masu wayar hannu wani rijista mai amfani da katin ɗan ƙasa mai suna PVC don shawo matsalar tsaro, ni ana wa gani ba wata rawa da haka zai taka. Face ɓatawa ƴan uwana talakawan Najeriya lokaci. Da ƙarshe na addu'a Allah ya kawo mana sauƙin wannan matsalar tsaro da ta zame mana ƙarfin ƙafa. Su kuma sakon Abubakar Kawo Girgir, wanda ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun ji daɗi sosai da sako ɗaliban makarantar sakandaren da aka sace a Kankara, jihar Katsina. Muna addu'ar Allah ya kiyaye sake aukuwar hakan a duk faɗin Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna farin ciki da sake buɗe iyakoki da gwamnatin Najeriya ta yi. Sai dai kash, ba mu so a ce ta hana shigowar shinkafa ba da sauran dangoginta, don kuwa har yanzu 'yan kasuwa sun ki ragawa 'yan Najeriya kan farashin shinkafa da sauransu. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin tsadar abinci a ƙasar baki ɗaya. A sanadiyar sake buɗe waɗannan iyakoki, sako daga Ankuri Lakwaja da Balaniya shi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya.
Sauraro, da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
A Najeriya ana ci gaba da nuna farin cikin sako yara maza 344 a ranar Alhamis, bayan da wasu 'yan bindiga suka sace su a makon da ya gabata a makarantunsu a Najeriya. Shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan ba karamin abin farin ciki bane ga ƙasa baki ɗaya da kuma ƙasashen duniya baki ɗaya. Duk ƙasar baki ɗaya tana godiya ga gwamnan Katsina Aminu Bello Masari da hukumomin leƙen asiri da sojoji da ma 'yan sanda. Sai dai duk da haka ba a ga wasu yara maza ba, duk da kamar yadda gwamnan Masari ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar. Mun kwato yawancin yaran, ba dukkansu bane, ya faɗa wa gidan talabijin ɗin ƙasar na NTA. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai karbi allurar rigakafin kwayar coronavirus wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin a yau Juma'a.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shirinmu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu sallama da ku, bar mu mika sakon ta'aziyya da alhinin sashen Hausa na muryar Amurka akan babbar rashi da muka yi na babanmu, kuma tsohon ma'aikacin wannan sashen tun a shekarun da aka kafa sashen Hausa, shekaru 41 da suka wuce kenan, Alhaji Nasiru Maiwada. Muna jajantawa iyalansa da 'yan uwa da abokan arziki, da fatar Allah ya mishi rahama ya albarkaci abin da ya bari baya, mu kuma Allah ya kyautata mu bayan tasu. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, da wadda ta hada mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.